This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 16-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi, inda za ku ji cewa wani yunkuri da wasu fursunoni suka yi na fasa gidan yarin garin Jalingo ya yi sanadiyar mutuwar mutane biyu.
Prisoner na Jalingo prison suka so su protesting, sun so su tashi hankali karya gate na prison su fita.
Za kuma ku ji cewa hukumar da ke shata kan iyakokin jihohi a Najeriya ta gudanar da wani shiri na sasanta al'ummomin da ke kan iyakokin Plateau da Kaduna. Muna kuma ɗauke da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana, amma da farko ga labaran duniya.
Masu haure, assalamu alaikum. Sojojin ƙasar Kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan ƙungiyar Boko Haram har su 100. Kana sun saki wasu mutane 900 da 'yan ƙungiyar su kame domin garkuwa da su. Ma'aikatan tsaron ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a yayin wani samame da suka kai wa ƙungiyar a bakin iyakar ƙasar da Najeriya. Sai dai kuma kawai yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin. Haka kuma a ranar Talata ta gabata ne an samu wasu 'yan ƙungiyar ta Boko Haram da suka kashe mutane 4 a arewacin Kamaru din, inda wasu 'yan ƙunar bakin wake na ƙungiyar suka tada bom a wani gari da ake kira Waza, wanda ke bakin iyakar Najeriya da Jamhuriyar Kamaru. Don a cikin shekarar 2013 ne dai ita ma ƙasar ta Kamaru ta fara faɗa da ƙungiyar ta Boko Haram. Haka kuma Kamaru na cikin ƙasashe 5 da suke ba da gudunmawarsu domin yaƙi da ƙungiyar. Idai wannan ƙungiyar ta Boko Haram ta kashe mutane da yawansu, ya haura 10,000 tun daga lokacin ta fara tada ƙayar baya a arewa maso gabashin Najeriya, da zaman wai sai ta kafa daular Islamiyya shekaru 6 da suka gabata.
Majalisar Dokokin Ƙasar Burtaniya ta amince sojojin ƙasar su shiga sahun ƙasashen da za su riƙa kaiwa ƙungiyar ISIL hari a Siriya, amma ta sama. Sun amince da hakan ne bayan da aka jefa ƙuri'a, yayin da ƙuri'u 397 suka rinjayi ƙuri'u 223. Prime Minister David Cameron ya bayyana a gaban majalisar domin ya kare wannan buƙatar, yana cewa kai hari ta sama zai fi muhimmanci ƙwarai da gaske fiye da wanda suke kaiwa ta ƙasa. Yana mai cewa ta haka ne za a iya kakkaɓe ƙungiyar ta ISIL. Dama dai Burtaniya ta share sama da shekara guda tana kai hari a Iraki. Cameron ya ƙari, wato ya nemi ne da a ƙara wa'adin aikin, amma wannan karan har zuwa Siriya, inda nan ne tungan 'yan ISIL ta yammaci take. Sai dai kafin wannan buƙata ya samu amincewa, sai da aka kwashe sa'o'i 10 ana tafka muhawara kafin a cimma matsaya. Shugaban 'yan adawa na jam'iyyar Labour Jeremy Corbyn ya soki wannan buƙata daga kausar lafazi, inda ya ce Prime Minister Cameron ya kasa kafa ƙwaƙwarar hujja da zai gamsar da mutane, dalilin da ya sa Burtaniya za ta ɗauki wannan mataki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta aike da saƙon taya murna ga 'yan ƙasar Burkina Faso sakamakon zaben da ƙasar ta yi cikin kwanciyar hankali da lumana. Wannan zaben shi ne ya kawo tsohon Prime Minister Roch Marc Christian Kabore a matsayin sabon shugaban ƙasar. Fadar White House a cikin wata sanarwa ta yaba wa ƙasar na ganin sun kare demokradiyya, abinda Amurka ta ce tana fata ta ci gaba da hulɗa da ita, musamman ma na ganin yadda ta yi amfani da wannan damar domin sake haɗa kan ƙasar tare da bunƙasa ayyukan ci gaba. Kuma ranar Talata ne dai shugaba Kabore ya gode wa ɗimbin magoya bayansa, ya ce zai dukufa ne wajen yi wa ƙasa aiki ba da ɓata lokaci ba. Ya ce ya danganta wannan nasarar tasu ce ga 'yan ƙasar waɗanda suka rasa rayukansu domin boron da suka yi na korar shugaba Blaise Compaoré. Kabore, tsohon na hannun daman Compaoré, ya yi nasarar zaben ne na ranar Lahadi da ta gabata da kashi 53 na ɗaukacin ƙuri'un da aka jefa, wanda wannan ya sa ya zama sabon shugaban Afirka ta Yamma sabo kuma filzaɓaɓɓe.
A jiya Laraba ne mutane 14 suka rasa rayukansu, yayin da wasu 14 suka samu rauni daban-daban sakamakon harbin kan mai uwa da wabi da wasu mutane 3 ɗauke da bindiga suka yi a wata cibiyar horas da nakasassu da ke San Bernardino. sai bayan sun kwashe sau'i ne yan sanda suka yi nasarar kashe ɗaya daga cikin su kana sauran suka tare wata mota suka tsere sai dai kafin wannan lokacin yan sanda sun dan jima suna kallon wato kallo tsakanin su da maharan a kusa da inda suka aikata wannan danyin aikin an nuno garwakin mutane a talabijin a kokkwance daidai inda maharan suka shiga mota suka gudu kuma an tsinci makami a kusa da wurin Samba Nadine dai zai tazaran tafiyar sa'a guda zuwa birnin Los Angeles babban jami'in yan sanda na wannan gari na Samba Nadine Chief Jared Burgan ya shaidawa manema labarai cewa maharan sun zo cibiyar ne da niyyar kisa domin ko ya ce suna dauke da dogayen bindigogi
Yau Alhamis an shiga kwanaki 500 kenan da kasar Iran take tsare da dan jaridar nan Jason Rezaian dake aiki da jaridar Washington Post dake nan Amerika wakilin jaridar dake aikowa jaridar da rahotanni daga Tehran babban birnin kasar Iran din jaridar ta ce tafiyarsa na ci gaba da lafiyarsa na ci gaba da tabarbarewa yayin da mahukuntan kasar ke kara gallaza masa jaridar ta faɗa jiya Laraba cewa ta sake aikewa da wani sabon roko ga hukumar kare haƙƙin bil'adama da tsare mutane ba bisa babu gaira babu dalili na majalisar ɗinkin duniya da tawa Allah da ma'aikinsa ta sa baki domin a sako wannan ɗan taliki wanda ke da shaidan ɗan ƙasa biyu wato Iran ɗin da kuma ƙasar Amurka
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tarwatsani daga jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa wasu fursunoni a garin Jalingo sun yi yunkurin fasa gidan yari domin arcewa lamarin da ya sa jami'an tsaro suka harbe wasu daga cikin su har lahira ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga garin na Jalingo
Ko da yake jami'an gidan yarin Jalingo inda malamarin ya faru sun yi gumda bakunan su game da wannan hargitsi to amma ko wasu shedun gani da ido da ke mama kwamtaka da gidan yarin sun ce sun ji karar ifice-ifice a cikin gidan yarin kafin daga bisani kuma suka ji karar harbe-harben bindiga
da safe mun ji bindiga tawo mun fita mun samu gandurobobi da bindiga fursunoni suna kokarin za su fita suna jijjiga window sun fita daga ciki har sun zo waje sauran window na karshe to anan ne Gandurobobi suka sa wuta kafin nan aka samu komai ya lafa sannan bayan sa kuma da babban su yazo ga baki ɗaya da ya shiga sai je kuntar da wutan komai fursunoni guda hudu aka same su da bindiga sannan ɗaya kuma ya mutu
muna zo ne muka ji bindigogi ratatata muka fita sai ga amis ko suka kokari Allah ya dada sare abubuwan ne amma yanzu mun gaggawa muka tashi muka bi wayan da aka harbe su hudu ne da ido na ni yanzu na gani a Federal Medical Center na hira da ɗaya wanda aka kare masa hannu yace shi damuwan da nace maganan tuwo ne suka ce ba maganan tuwo ba damuwan da ya kawo gidan burda ba damu da maganan kiwon lafiyansu ba don shekaran jiya biyu ya mutu jiya ɗaya ya mutu dalilin abun da ya sa suka fasa gidan fursunan suna son su
Dr. Ahmad Jatolo da ke zama mataimakin shugaban sashen feda na asibitin ya ku tabbatar da cewa ma an samu asarar rayuka
da ya faru dai a can prison yard banda sanin ainihin abun da ya faru amma dai an kawo mana mutane guda hudu maza wanda mun ji labari cewa sun samu harbi daga bindiga to biyu daga cikin su Allah ya ci musu cika
duk dai kokarin je daga bakin controlling gidajen yarin jihar Taraba CP Ibrahim Isa Munga abun fako ya ci tura to sai dai kuma rundunar yan sandan jihar Taraba ta bakin kakakinta DSP Joseph Kwaji ta ma tabbatar da faruwar lamarin
da safi prisoner na Jalingo prison suka so su protesting sun so su kawo so su tashi hankali karya gate na prison su fita don sun faffasa kusan window da kuma wasu kofofin suna so su fita
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya
Allah kyauta daga batun fasa gidan yari a Jalingo sai na raba gardama tsakanin al'ummomin da ke kan iyakokin jihohin Plateau da Kaduna ga Zainab Babaji da ƙarin bayani daga Jos babban birnin jihar ta Plateau
Hukumar daidaita kan iyaka ta ƙasa ta shirya wani taron sasanta tsakanin al'ummomin da ke makwabtaka da juna a jihohin Plateau da Kaduna da niyyar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke janyo tashin hankali a yankunan Adamu Adaji shine ya wakilci hukumar daidaita kan iyaka ta ƙasa daga Abuja, ya kuma yi mun tsokaci kan makasudin shirye taron.
National Boundary Commission tana kokari tuntuntuni tafi da kan iyaka tsakanin Kaduna da Plateau. Masulin da muka samu shine mafi yawan littattafai na tarihi da muka yi amfani da su, akwai masulin da aka samu kuma mazaunin kan iyakan da yake ba su fahimce ainihin masalan abin da ake so a yi ba, ba su ba da goyon bayan su inda ya kamata ba. Yanzu dai sun tattauna sun fahimce cewa ya lalle kan fi da iyaka ba zai hana zumunci da ke tsakanin mazaunin kan iyaka ba. So yanzu sun yi alƙawari za su ba da goyon baya. Insha Allah daga yanzu zuwa watan hudu na shekara mai zuwa za a sha kan abun da ya rage da aiki da ya kamata a yi.
Taron ya tattaro masu ruwa da tsaki daga ƙananan hukumomin ƙaura, Sanga da Jama'a a jihar Kaduna da kuma ƙananan hukumomin Riyom, Barikin Ladi da Bokkos a jihar Plateau. Na zanta da wasu da suka halarci taron don jin matsalolin da ke haddasa fitinin.
Sunana John Yeshim daga Motok District, jihar Kaduna. Abin da ke jawo matsaloli a yankinmu shine maganan iyakan gonaki. To ganin ba shata mana iyaka da Plateau ba, wannan shine dalilin da ya kawo damuwa.
Sunana Hajiza Abdu daga Bokkos Local Government. Wanda suke kan iyakan su zama masu faɗin gaskiya, abin da bai zama naka ba karka claim ka.
Dr. Gambo Makama shine sarkin numana a jihar Kaduna.
Shugabani su kawo zashen kai a faɗi gaskiya domin a samu a kamala wannan aikin da gwamnatin tarayya ta shirya za ta kamala don zaman lafiya.
Shi ma a ta'atan na gane wuri Yakubu Chaiman ya ce,
to na tabbata cewa su idan muka nuna cewa zuciyarmu ya koma wuri daya, na ba da gaskiya su da kansu ma za su gane domin su yi gyara.
Shi ko kwamishinan riko na hukumar daidaita kan iyakar a jihar Plateau, Isaac Maren, ya ce za su duba bayanan da mahalarta taron suka gabatar don su mika wa gwamnati.
Hada da zaman lafiya kuma kar a yada wasu su shiga tsakaninmu su gan cewa zaman lafiyan da muke da shi an wargaje shi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Nigeria, 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 Nigeria,
Yanzu karfe 2 ne na dare da minti kusan 11 a nan birnin Washington DC, kuna tare ne da sashin Hausa na murya Amurka. Bari mu shakata da wannan waka.
Allahu sura mai sarki, mai taimako Allah sarki, diyan da kasso ne dele ba wanda ke tadawa ba. Ba sallama da sanarwa na, mu ƴan jihar abada mun zo, a cikin mu ba wani bare ba. Mun zo ziyara al'umma, amma
kamar Allah a gaida wannan mawaka. Yanzu ga Jummai Ali da shirinmu na gaba.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin yi wa yara alluran rigakafin cututtuka. Ga Nasir Yakubu birnin Yaro da tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau.
Hajiya Jummai, sannu da kokari. A daidai lokacin da ake aiwatar da rigakafin cutar kyanda ga kananan yara a fadin Najeriya, a jihar Bauchi ana sa ran yi wa yara miliyan 1,600,000 allurar rigakafin kyanda, inji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbu.
Wannan bayanin ya fito ne ta bakin Dr. Mansur Dada, mai kula da ɗakin tara bayanai dangane da cutar polio da sauran cututtukan yara.
Yara da yawa wanda suke yana ɗaya daga cikin manya-manya abubuwan da yake jawo rasuwan yara, musamman ma yaran da ba su kai shekara 5 ba, shi yasa aka dauki matakin sa shi a cikin wannan din rigakafin yau da kullum da kuma campaign. So kuma sun samu a ce dukkan yaran da yake wannan tsakanin wata 9 zuwa 59 a samu a masa wannan rigakafi. Yanzu kama a jihar Bauchi yadda muka tsara shi ne fatan mu a ce a cikin kwana 5 din nan da za a yi rigakafi a samu a ce yara da suke wannan mun lissafin yaran da suke tsakanin wannan watannin miliyan 1,600,000. So muna fata a cikin kwana 5 din za mu samu yaran nan allura a dukkan kananan hukumomi guda 20 da kuma wards 323 da ke jihar nan. Idan muka duba ita kenda wahalan tadewa har ma ta kan jawo rasuwan yaro, so kira na ga iyaye shine wannan gangami da za a yi na kwana 5 daga 21 zuwa 25 ga wata, wata dama ce ga iyaye kamata su yi amfani da shi su fito da yaran su da suke tsakanin wata 9 zuwa 59 dan a samu a musu wannan rigakafin, dan zai taimaka musu sosai wajen kare su daga kamuwa da kenda a nan gaba. Ka duba rukunonin mutane a ma'aikata yanzu ga yan jaridu dai ku kanku yanzu wannan bita da muka yi mun yi tare da mu wayarwa kanku a ku ma'aikata ma'aikatan jarida, saboda yanzu ma'aikatan radio as just well at radio wanda suke aiki a television as just well a television wanda suke aiki a jarida as just sa a jarida, so kaga ta nan ma duk bayanin da ake bukata akai al'umma zai je bayan wannan. So bayan wannan kuma a su masu aikin alluran kenda rigakafin kenda mutum 7 ne a ciki, akwai town announcer wato mai shela mai yekuwa ko wanda zai zaga cikin al'umma ya fadakar da su yayin ta bayani dalla dalla saboda iyaye su fito da ƴaƴansu. So kaga akwai matake BDB har zuwa ƙasa wanda zai taimaka wajen wayar da al'umma da iyaye su fito da ƴaƴansu don a samu musu rigakafi daga a cikin kowane ward. Yau in suka je wannan anguwar suka samu su kai wa yaran da suke wannan za su bar wajen washe gari su koma wani waje ko kuma su kai awa ɗaya awa biyu su za su dinga zazzagawa ne. So akwai team kala biyu, akwai wanda suke zaune dindindin, akwai wanda za su dinga zazzagawa. So ta haka muke fatan dukkan yaran da suke cikin tsakanin wannan wata 9 zuwa 59 mu samu musu wannan rigakafin.
Mai kula da ɗakin tara bayanai kan cututtukan rigakafin ƙananan yara kenan Dr. Mansur Dada. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A jihar Kaduna ma ana sa ran yi wa yara miliyan 3 ne rigakafin. Malam Hamza Ibrahim Ikara babban jami'i ne mai wayar da kan al'umma da ke hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kaduna. Ya shaida mana hakan a wani tattaunawa da muka yi da shi.
Wannan hukuma ta kula da lafiya a matakin farko tare da ma'aikatan lafiya ta jihar Kaduna da abokanmu da suke tallafa mana wajen harkokin kiwon lafiya wanda suka hada da hukumar lafiya ta duniya, asusun kula da lafiyar ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF, CDC da duk masu tallafa mana wajen wannan aiki, mun riga mun dunguma wajen wannan rigakafi na kawar da cutar kenda ko bakon dauro kamar da suka fi sani. Aikin ya riga kan kamar ranar Asabar a dukkanin majalisun kananan hukumomi 23 da suke nan jihar Kaduna, kuma mun horar da ma'aikata makalla sama da 4,000 domin tunkara yara kusan miliyan 3 da muke sa rai za a musu wannan rigakafi. Duk da cewa wasu kananan hukumomi mun samu labarin cewa akwai dan rashin ko kula na wasu al'umma akan fituwa don karɓo wannan rigakafi. So muna ƙara kira ga al'ummar jihar Kaduna, zan cewa gwamnatin jihar Kaduna ta kashe makudan kuɗi don ganin cewa an samu isasshiyar magunguna don kula da lafiyar al'umma a wannan jiha, saboda haka muna so jama'a su yi amfani da wannan damar su fito da yara su ƙanana daga wata 9 zuwa wata 59 don karɓo wannan rigakafi na cutar kenda ko bakon dauro.
Yayin da wasu ba sa fi son fitowa don su shi wannan allurar rigakafi, mafi akasari kuma akan samu wasu al'umma sukan so ba kai gare su ba, ko kuna da rahotanni akan irin wannan al'umma wanda ba kai gare su ba?
To muna da su, to amma yanzu dabarar da muka bullo da ita kamar yadda ka sani, wato mun keɓe cibiyoyin gudanar da wannan rigakafi guda 1,785 a faɗin ƙananan hukumomi 23 na wannan jihar Kaduna. To duk da haka yanzu mun sake ƙirƙiro wasu mobile teams wanda ke za su riƙa matsawa daga wannan unguwa zuwa wannan unguwa, don saboda wuraren mutanen da suke da nesa da ba za su iya samun damar wannan al'amari idan mu tabbatar cewa kowa ya samu wannan rigakafi. Har ila yau kamar yadda ka sani mun keɓe kwanaki 5 ne don gabatar da wannan rigakafin, amma saboda ganin yanayin yadda al'amari suke ba mu mamaki za mu ƙara kwanaki aƙalla kwana 1 ko 2 don mu tabbatar cewa dukkanin wanda ya kamata ya samu wannan rigakafi ya samu wannan rigakafi, domin me gwamnatin jihar Kaduna ta riga tana wadatar mana da komai da komai da kayan aiki, saboda kai in Allah so duk abin da zamu yi tabbatar cewa al'umma sun amfana da wannan magani.
wani illa ne yake da shi ga yaron da aka ki musu rigakafin nan?
To babban illa zaka wani yaro zai kai ga kai ga yalaka ya naka samu shi kasance baya gani, wasu ma ba sa ji, ga abubuwa masu dimmiwa za su iya jawa a ƙarshen ƙarshe ma ana iya rasa yaron gabaki da
wani jawo hankali za ku ya matsayin ku na masu wayar da kan al'umma a ɓarayin lafiya.
Wannan abu ba karamin alfani da shi musamman ga yaran mu kanana, domin me yaran namu su ne jarin mu.
A birnin Dutsen jihar Jigawa iyaye ma sun bazama domin ba da ƴaƴansu a yi musu rigakafin cutar kyanda.
Ni ƴaƴana babu wanda ba a wa rigakafin kyanda, saboda tana da muhimmanci. Duk ƴaƴana ni kowane ne a musu, saboda ina ganin kyanta.
Wannan rigakafin kyanda tana da muhimmanci in dai an wa yaran rigakafin kyanda. Koda ta kama ka gaba za ta zo maka da sauki.
To shi ma a nasa bangaren Dr. Umar Also, wanda likita ne a asibitin kwararru na Rashid Shakoni da ke birnin Dutse, ya yi ƙarin bayani game da muhimmancin rigakafin cutar ta kyanda.
Wato shi muhimmancin wannan rigakafin na cutar ta kyanda, na ɗaya zai kare yaro da kamuwa da wannan ita cutar ta kyanda. Idan ma kuma an yi wa yaro rigakafi, to zaki ga ko zai kyanda tasa za ta zo da sauki. Ba kamar sauran yaran da ba a mashi rigakafi, zaki ga wani yaron ya kamu da ciwon irin wani mahalin makafinci, wani ya samu abin nan da zazzabin tari na pneumonia mai tsanani, wani yaron ma yayi ta suma saboda sanadiyar ba yi masa rigakafi ba. Amma idan an yi rigakafi, zaki ga cutar za ta zo da sauki. Sannan abu na biyu muhimmancin rigakafi ne kuma idan ana rigakafi nan, zaki ga zai wahala ki ga an samu abin da zai zo da epidemic annoba. Don wani lokacin zaki ga kyanda takan zo da annoba, yara da yawa su kamu da ita a yi ta mutuwa. To idan ana rigakafi wanda suke garkuwar jikin yara ta yi yawa, jikin yara ce kamar kashi 95 na yara, duk an musu wannan rigakafi, zaki ga kowane annoba ma ta kyanda ba a cika samun ta da yawa ba.
Watanni nawa ko kuma daga shekara nawa ake yi wa kananan yara rigakafin cutar kyanda?
Wato shi rigakafin na kyanda, saboda kin san yara idan an haife su wata 6 zuwa wata 9 na farko, sukan samu kariya daga iyayensu mata ta hanyar mabiya abinan placenta. Sukan samu wannan kariya takan shiga jikin yara, saboda haka wata 6 na farko zuwa wata 9 yara sukan samu kariya daga cutar kyanda abinan da suka samu daga iyayensu. Saboda haka ana ba da shawara daga wata 9 zuwa wata 15 aiwa wannan yaro rigakafin na cutar kyanda. Idan kuma aka samu annoba ta kyanda ta barke, to yaron da yake wata 6 ma za a yi masa wannan rigakafin. Sannan kuma idan yaro ya kai shekara 1 zuwa wata 15 sai a saki masa wani rigakafin na biyu kenan, saboda jikinsa ya samu wannan yayi abin nan, samu wannan garkuwa wadda za ta kare shi daga cutar kyanda nan gaba.
Na'am. To wane kira za ku yi ga iyaye ƙari game da shi wannan yanayin ciwo dai na kyanda?
Kiran da muke iyaye abin nan, kamar yanzu dama abin nan, yanzu an shiga ne na kunturin nan, lokacinta ne ita kyanda ta fi kama yara wannan yanayi, saboda kwayoyin cutar za su fi yaduwa ta iska dama suke yaduwa. Kiran da muke iyaye shi ne nan da an gaya da nuna waɗannan alamomi, ya fara zazzabin nan, ido ya yi ja, ga mura, ga tari, a kawo shi asibiti ruwa da ya fara ƙuraje. Sannan kuma yaran da suke kamar wata 6 zuwa wata 9 idan ba a musu rigakafi na kyanda ba, lalle da an ga a gida akwai yaro da ya kamu da wannan cuta, maza su ma kai su a yi musu rigakafi wanda zai taimaka musu, inda su ma ba za su kamu da ita ba. In kuma sun kamu da wannan cuta ta kyanda, yanayin zai zo.
Rigakafi dai ya fi magani. Halimata Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Abin da ya sawwaka kenan, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC, nake sake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri.
Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri da sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Ghana.
Zan fara shirin jaridun da ga jaridar da Chronicle, wacce ta rawaito cewa injin wutar lantarki da Ghana ta siyo daga ƙasar Turkiya, yanzu injin ya iso a tashar masunta na garin Tama a gabar tekun Ghana. Jaridar ta ce ana sa ran wannan injin zai samar da wutar lantarki mai ƙarfin megawatt 225, kuma haka ya ba al'umman Ghana ƙwarin gwiwar gadin ƙarshen yawan ɗauke wuta da ƙasar take fama da shi sama da shekaru 3. Jaridar da Chronicle ta ci gaba da rawaito bayanai game da wannan injin wutar lantarkin, inda ƙaramin ministan wuta John Jinapo yake cewa cewa shigowa da wannan injin ba shine karewar wannan matsala ba. Akwai ayyuka da dama da gwamnati take yi wanda baki ɗayan su ne za su kawo ƙarshen wannan kalubale na yawan dauke wutar lantarki a cikin ƙasar. Jaridar Daily Graphic ita kuma ta buga cewa kwamitin ma'adanai da makamashi na majalisar dokoki ya gayyaci ma'aikatar tatan man fetur na kasar Ghana wato GNPC a taƙaice ta zo ta bai bayani akan kuɗaɗen sallama da ta ba wasu tsofaffin manyan ma'aikatan guda hudu. Jaridar ta ce chairman kwamitin makamashi a majalisar dokoki Alhaji Ahmadu Sarogo ya bayyana mata cewa lallai ne GNPC ne za ta bayyana gaban kwamitin don warware dalilai da kuma bayanai akan bada wa'annan makudan kuɗaɗen. Jaridar Daily Graphic ta ce tsohon shugaban ma'aikatar tatan man fetur mai riko cacucika ta ya samu sidin Ghana miliyan 1 a yayin da saura kuma suka samu kaso mai tsoka. Jaridar Daily Graphic ta kara da cewa daya a cikin waɗanda aka baiwa kuɗaɗen tsohon manajiyar hakokin jama'a na ma'aikatar tatan man Miss Esther Kobla ta musanta wannan batu. Ita kuwa jaridar Daily ta rawaito bayani da mataimakin dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP Dr. Mahmud Bawumia yayi akan tattalin arzikin kasar inda yake kwatanta kokarin gwamnatin NDC da tsohuwar gwamnatin NPP. Jaridar ta ce Dr. Bawumia ya ce kowane bangare na tattalin arzikin kasar nan da ya shiga matsala duk da kuɗin man fetur da gwamnatin nan ta samu wanda tsohuwar gwamnatin NPP karkashin shugaba Kufo bata samu ba. Jaridar Daily ta ce mataimakin dan takarar babban jam'iyyar hamayyar ya lissafo kalubaloli dake addaba tattalin arzikin kasar kamar faduwar darajar sidin Ghana da matsalolin wutar lantarki da raunin bunƙasar tattalin arziki da rashin masu zuba jari a manyan ayyuka a cikin kasar da sauransu. Dr. Bawumia ya kara da cewa gwamnati ta gaza cika alƙawuranta da take wa al'umman kasar a cikin kasafin kuɗi, kazalika kuma ta gaza bayyana gaskiyar al'amari a lokacin da take gabatar da kasafin kuɗi na sabuwar shekarar 2016. Idan muka leka jaridar Ghanaian Times za mu ga ta rawaito kira da shugaban makarantar horar da 'yan jarida ta kasar Ghana Dr. Wilberforce Jisa ya yi cewa 'yan jarida su nuna kwarewa wurin jagorantar shirye-shiryen tattaunawa kuma su gujewa siyasa don tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma daidaiton al'amura a cikin kasar. Jaridar Ghanaian Times ta ce da yake ci gaba da bayaninsa Dr. Jisa ya ce 'yan jarida na da muhimmiyar rawa da za su taka wurin zaman lafiyar kasar, shi ya sa mu bayyana haka a labarai da muke bugawa. Jaridar ta ce Dr. Wilberforce Jisa ya yi wannan bayani ne a wani taro da makarantar 'yan jaridar ta shirya a birnin Accra inda yake cewa a matsayin makarantar da take horar da 'yan jarida wajibi ne a gare ta ta kula da ingancin sana'ar jarida a cikin kasar.
To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa BA America ne Hausa mai magana Bello Alale Iwa ta da local government. A magana cikin hanci da rashawa a Najeriya tashin dan akwai wuya saboda ba don komai ba. Eh abubuwan da ake gwamnatin ba ke amfani da su har yanzu ba bar amfani da su ba. A ce akwai ɗan lelen gwamnati to a hakikanin gaskiya muddin ba a bar wannan ta'adi ba to cin hanci da rashawa bai ƙare saboda kowa yayin cin hanci da rashawa yadda za a gane da shi koma jam'iyyar ainihin gwamnati ya zauna lahiya. Amma in an ce da wanda a cikin jam'iyya ta gwamnati da wanda a ɗadawa dukkan wanda ya aya ba dai ba za a gasa mai aya hannu to wannan cin hanci da rashawa zai kare Najeriya. Mai magana a Bello Alale Iwa ta da local government wuri Amurka ta huta lahiya. Na gode na gode na gode.
Tuma da Allah yanzu ga ladan ya dawo da labarai a takaice. Sojojin ƙasar Kamaru sun ce sun samu nasarar kashe 'yan ƙungiyar Boko Haram har su 100, kana sun saki mutane 900 da 'yan ƙungiyar su kame domin garkuwa da su. Ma'aikatan tsaron ƙasar ta ce sojojin sun samu wannan nasarar ce a wani samame da su kaiwa ƙungiyar a bakin iyakar ƙasar da Najeriya. Sai dai kuma kawai yanzu ba wata hujja ko madogara game da wannan ikirarin. Majalisar Dokokin Ƙasar Birtaniya ta amince cewa sojojin ƙasar su shiga sahun ƙasashen da za su roƙa kaiwa ƙungiyar ISIL hari a Siriya, amma fata sama sun amince ne ko bayan da aka jefa ƙuri'a yayin da ƙuri'u 397 suka rinjaye ƙuri'u 223.
Masu sauraro duka-duka abin da ya soka kenan a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima za mu sake dawowa da ranar da ikon Allah. Yanzu a madadin dan Ibrahim Ayawa da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Chubahiro Diodene da ya haɗa shirin, da kuma injiniyan mu Mr. Jim Cook. Mahmud Lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.